إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله في هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 20 غوتر رمضان هجرة منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم دغ مكة زوا مدينة جبو الأياد داريهدو دا 36 وانتزو بكوي غوتر بكوي جبو بيو دشادير زامتاشي سورة تدري دبير sitace suratul fili dukkan malaman tafsir da ruwaya sun yi ijma'i akan wannan sura a Makka aka saukar da ita tana da ayoyi guda abinda wannan sura ta kunsa shine bayani akan wata hadisa da waqi'a da ta faru lokacin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول
الله سبحانه وتعالى اتجاه من زنس محمد صلى الله عليه وسلم alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi shin ba a baka labari ba inji mallam alam tukhbar ba a baka labari ba kaifa fa'ala rabbuka yaya Allah mahallicin ka yi bi ashabil fili da ma'abota giwa fa tabiu alam ta'lam shin baka sani ba istifham litu ta'jib wato wannan tabbatarwa da faruwa kuma mama kantar da shi wato sha mamaki kenan abinda Allah ya aiwatar ga waɗannan mutane masu giwa alam yaj'al kaidahum shin Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya kullakullansu da kucungutarsu da makircinsu da makarkashiyarsu da zagon ƙasansu lilin a cikin bata ba da lalacewa hatta na ardi idan muka bace a ban kasa ma'ana ka kafa kullanka da zagon kasa ka da makircinka da kaidinka sai kuma a rasa maka nasara a ciki shine ma'anan innahum yakiduna kaida wa akidu kaida wa arsala alaihim tayran Allah ta'ala ya aika musu wani nau'i na tsuntsaye abila dandazo dandazo bataliya bataliya tarmihim tana jifan su bihijati wasu duwatsu min sijilin na dafaffen yumbu yumbu dafaffe wanda aka gasa shi yayi kwari to da shi aka dinga jifan su faja'alahum a ƙarshe sai Allah ya sanya su suka koma ka asfin kai ka ce ganyen wato kamar kace ganye ko kuma ganye dake jikin kara karmami to ganyen dake jikin karmamin ba shine ka'asfin din an kira shi as saboda ta'asifu hurriyah iska tana tankade shi tana sheke shi kamar yadda buntu an san buntu ai da kuma kaikayi to haka suma iska take sheke su to suka zama suma ka'asfin ma'kul kamar wato wannan ganye dake jikin karmami rididdigagge ma'kulin wanda aka cinye aka tattaka wannan shine mushabba shine mushabbahun bihi mun karanta al-balagatul wadhiha cewa rukunan tashbihi guda hudu ne akwai mushabbahu akwai al-mushabbahu bihi akwai adatu tashbihi akwai wajhu shabahi to idan tashbihi ya hada waɗannan rukunan guda hudu akwai sunan sa ina jin yan secondary sun tuno ko sannan akwai kuma idan an cire wajhu shabahi ana kiransa in an ambaci adatu tashbihi ana kiransa mursal idan kuma aka cire adatu tashbihi ana kiransa muakkad idan an cire wajhu shabahi ana kiransa me mufassal ko da haka wannan mursal ne mujmal tunda an cire wajhu shabahi ya zama mujmal da haka an ambaci adatu tashbihi ya zama mursal an kuma cire wajhu shabahi ya zama mujmal da haka wannan tashbihi mujmal ne sannan kuma mursal ne to ba a faɗi ta inda suka haɗu ba saboda kai ma kana iya fahimtar ta inda suka haɗu wasu mutane ne aka ragargaza su aka yi buntu-buntu da su aka yi rugu-rugu da su sai aka ce sun yi kama da ganye bushashe da ke jikin ko ɓawon kara karan kuma ya bushe an zubawa shanu shi sun ci sun tattaka in suka tattaka shi da ƙafa gabayan ya bushe ya yake zama sai ya rididdige to waɗannan mutane su ma sun rididdige kamar yadda wannan kara ya rididdige kaga sun yi tarayya a cikin me a cikin rididdigewa to ba sai an faɗi rididdigewa ba shine wajhu shabahi sai aka cire shi da aka tashbihin sai ya kayatar ya zama mursal ya zama mujmal to me ya faru a cikin wannan labari da Allah ya bamu malaman siyar sun kawo mana cewa an yi wani sarki ko gwamnan sarkin Habasha wanda shi yake mulkin kasar Yaman domin Yaman ta taba zama karkashin daular Habasha duk sarkin da ya kasaita a kasar Habasha ana kiransa Najashi shine sunan sarautar kamar yadda duk sarkin da ya kasaita a Masar ana kiransa Fir'auna da aka Fir'auna sunan sarautar ce kamar yadda duk sarkin da ya kasaita a yankin Farisa ana kiransa me ana kiransa Kisra haka nan duk sarkin da ya kasaita a Rum ana kiransa me Kaisar shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu wa idza halaka Kaisaru fala Kaisara ba'dahu wallazi nafsu Muhammadin biyadihi latunfiqunna kunuzahuma fi sabilillah sai an yi amfani da dukiyar su an yada addinin Allah yau da gobe to wannan sarki ya nada gwamna a yankin kasar Yaman ita kuma Yaman tana cikin jaziratul Arab wato tana cikin tsibirin Larabawa duk da malamai suna cewa ba tsibiri bane shubuhu jazira ne domin ta kasar Yaman ana iya fita da kafa shi yasa kasar jaziratul Arab ta zama zaka iya shigo ta ta sama zaka shigo ta ta ruwa kuma zaka shigo ta ta kasa jawwan wa barran wa baharan zaka shigo ta kasa ta yankin Yaman zaka shigo ta ruwa kamar daga nan Sudana ta ruwa muke shiga dole sai ka shiga ruwa yanzu ne da aka yi jirgi sai ake hayewa amma da an kaje Sudan sai ka hau jirgi ruwa zai tsallaka da kai ka tafi Saudiya to wannan shubuhu jaziratul Arab ita Yaman tana ciki kuma dama kafin a raba kasashen da suka fi dadewa ko kasashen da suka fi dadewa anan sune yankin Makka da Madina da Taif da kuma yankin kasar Yaman yanzu wannan yanki gaba ɗayansa yana da kasashe ne guda bakwai kuma yana da mutane miliyan 75 wato ba su kai rabin mu ƴan Najeriya ba duk gabaki ɗaya wannan jaziratul Arab din kasashen su guda bakwai ne kasar da tafi kowace yawan jama'a ita ce kasar Yaman tana da kusan miliyan 32 na mutane mai binta a yawan jama'a ita ce kasar Saudiya wadda take da kusan miliyan 29 sannan kuma sai sauran kasashen wata ma kasar mutum miliyan 1 ne wata ma kasar mutum 800,000 ne sune irin su Kuwait irin su Oman irin su Bahrain irin su Qatar sai kuma daulatul Dubai United Arab Emirates su ne waɗannan suka haɗu su ra'asul kaima da su sharika da su Dubai din da kuma waɗannan suka haɗu su biyar suka zama gwamnati to waɗannan su ne ake kiran su United Arab Emirates saboda ƴan kananan kasashe ne shugaban kasar Kuwait ya taba zuwa China sai aka tambaye shi kuno wane yace miliyan ne da ƴan kai sai to ada kaga dama duka dai bo su gaba daya ai muku walima mana ai muku abincin dare da ka taho da mutanen kasar baki daya to ka zo kasar da take da mutum biliyan 1 da miliyan 200 kai kasar ka miliyan 1 da ƴan kai ai da ka debo su gaba daya da an shirya muku abincin dare da liyafa to saboda haka sai zama Yaman tana karkashin mulkin kasar Habasha to wannan gwamna saboda nuna isa da takama sai ya gina wata coci doguwar gaske ya wani dogon gini mai kyau sai ya aika wa sarkin Habasha cewa ina so ne amfani da wannan in juyo da hankalin Larabawa su daina zuwa suna bautawa Allah a wannan daki da Annabi Ibrahim ya gina shine Ka'aba ina so in jawo hankalinsu su dawo nan to an faɗi kissa biyu malaman tarihi sun faɗi ɗayan biyu ne ya faru har ya fushi ya ɗebo bataliya da rinjina har da giwaye ya zo da nufin ya rushe Ka'aba abu na farko an ce akwai wani balarabe daga cikin Banu Kinana Bakinane ne sai ya fushi sai ya je kasar ya shiga cikin wannan coci mai kama da Ka'aba sai ya kashi a ciki bayan ya yi kashi ya ɗiba shi shafa a jikin garin ya nuna masa Ka'abar ka bata isa ta yi daidai ko ta yi gasa da Ka'abar Annabi Ibrahim ba to ganin wannan da aka gaya masa cewa wani balarabe ya zo ya wulakanta taka yace to ni kuma sai na ɗauki bataliya na je na rushe tasu wasu kuma sun ce wasu Larabawa ne suka yi abinci kusa da gurin da suka dafa abinci irin wutan nan da ake yi ta itace da karmami to da aka yi wannan da kara sai suka ba su kashe wutar ba shine wutar da iska ta zo sai ta kada ta sai ta kama balbalbal ta kai har jikin wannan wato coci saboda haka sai ta kone to shine wannan Abrahata wanda gwamna ne sarkin Habasha ya alkawari sai ya ji ya rushe Ka'aba to shine ya dauko bataliya kissa tana da tsawo amma bazan ba ku muhimman guri a ciki ya dauko bataliya mai yawa ita ho da ita ta mayaka an ce da giwaye guda 8 babbar giwar daga ciki ana kiranta Mahmud ita ce babbar giwar da in ta dake abu da jikinta sai ta kada shi dan haka ita ce kamar bulldozer din da zai amfani da ita wajen rushe Ka'aba to da ya taho ya zo sai ya tsaya a bayan garin Makka sai ce a tura a kira masa babban waye babban shugaba a garin sai aka ce Abdul Muttalib ne dan Hashim dan haka sai Abdul Muttalib sai akwai raƙumansa suna kiwo a gurin sai yasa aka kame masa su da Abdul Muttalib dan Hashim ya zo sai ya ce masa abin da ya kawo ni nazo ne in rushe wannan Ka'aba taku sai ce to ba komai ai ni abin da ya kawo ni an ce ka kama raƙumana shine nazo ka saka min raƙumana lokacin da ka shigo na girmama ka na ganka dattijo amma kai ana maganar rushe Ka'aba gadan kaka da kakanninku abinda kuke takama da shi kai kana maganar raƙuman kai ce gaskiya ne raƙumana wani ni ne mai su yasa nazo a bar raƙumana shi ma ɗakin akwai mai shi in ya kyale ka ka rushe to kai da shi ne in ya hana ka wannan kai da shi ne amma raƙumana ni nawa ne zaka ba ni raƙumana yasa aka mai masa da raƙumansa to sai yazo ya tara mutanen Makka yace to mutanen Makka wannan mutumin yafi karfin mu ba za mu iya da shi ba za mu iya tunkararsa ba saboda haka yaje gindin Ka'aba yace to Allah kowa fa yana tsare hurumin sa kai ma ka tsare huruminka kowa yana kishin kayansa to fa kai ma kai kishin kayanka wannan mutum da yazo ba mu da karfi da haka mun bar shi da kai in ka bar shi ya rushe ɗakin ka to Allah kai kaga dama in ka gama da shi kuma wannan aikin ka ne da haka suka kwashe iyalansu gaba daya suka koma kan dutse suka zira wa sarauta Allah ido su ga me zai faru da haka washe gari suna shirin shigowa ba su fa shigo gindin Ka'aba ba dan wani akwai film da ake irin da Masar nan da waye ana nuna har sun zo domin da aka halakar da su ai bayan gari ne ba su riga sun shigo ciki ba to suna kan hanyar su ne wannan hadisa din ta faru Allah subhanahu wataala ya aika waɗannan tsuntsaye waɗanda wasu malamai sun ce tsuntsayen an yi sabani kan kamar su wasu sun ce koraye ne, wasu sun ce bakake ne, wasu sun ce furare ne, wannan la yahummuna. An ce kuma fuskar su kamar ya take, hannayen su kamar ya yake, duk wannan sifatin da ba wanda ya gani, kaga wannan duk shaci fadi ne. Abinda kawai za a faɗa shine tsuntsaye ne daga wajen Allah. Tun ga an ce daga wajen Allah suke, kuma bataliyar Allah ne, wasu sun ce daga cikin ruwa suke, wasu sun ce ba a taɓa ganin kalar su ba, kuma tunda suka tafi ba a ƙara ganin irin su ba har yanzu a duniya. Wato Allah ya aiko, suka ce kowanne ya ɗauko dutse uku, ɗaya a hannu-hannu, ɗaya kuma a bakin rukoshi. Wasu suka ce ma duwatsun kowa an rubuta sunansa a jiki, da haka kowanne tsuntsu da sunan wanda zai halakar, adadin iya bataliyar, adadin yawan tsuntsaya. Duk wannan dai labari ne wanda haka zaka bada shi yadda ya zo. Amma dai wannan kissa mutawatira ce, kuma abun mamaki, abun farin ciki, bayan Allah ya halakar da wannan mutane, sai ya zama a wannan rana aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Domin waɗanda suka yi rubutu akan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ce an haife shi ne yaumul fili. Akwai ruwaya da ta zo qablal fili, akwai wacce ta zo ba'dal fili, akwai wacce ta zo amul fili, akwai wacce ta zo yaumul fili. Yaumul fili a ranar da wannan abu ya faru da asuba aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da haka sai zama tarihinsu Larabawa sai suka maida wannan hadisa din da waƙi'a din ta zama tarihi. Duk abin da ya faru sai a ce kafin giwa da shekara kaza, bayan giwa da shekara kaza, sai a ce ba'dal fili, ba'da amil fili, ba'da yawmil fili, bi sana au bi sanatain au bi salasa sanawat. Haka dai sai zama shine da shi suke tarihi. Da nan suka kafa kalanda, kalandar Larabawa sun kafa ta ne da tarihin wannan hadisa ta ashabul fili. To wannan shine a takaice abin da ya faru. To wannan darasi ko abin da ya faru a lokacin aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Allah yake bawa Quraishawa cikin ni'imar da yayi musu fasituna lokacin da ba su da ƙarfi, ba su da iko, ba su da isa, aka kawo musu farmaki. Allah da kansa ya tumɓuke waɗannan mutane. Ya kamata su tuno da wannan ni'ima, su kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta. To mun faɗa cewa a cikin asbabu halakil umami, dalilai da Allah ya halakar da al'umma, wanda ya ba mu kissa tun daga suratul baqara har zuwa suratul nas, wanda wannan ita ce kissa ta ƙarshe ta mutanen da Allah ya tumɓuke su ya halakar da su baki ɗaya. Akwai mun ce halaka iri biyu ce, akwai halakusti isalin, akwai halakar tumɓukewa mutane su ƙare gaba ɗaya, akwai kuma halaku na katin, ba za a halakar da mutane gaba ɗaya ba, amma za a tauye su, a yi musu wata azaba wacce za ta sa su tauyu, su nakasa, amma ba za a halakar da su gaba ɗaya ba. Abin da ke jawo Allah ya halakar da mutane ya tumɓuke su gaba ɗaya abubuwa guda huɗu ne. Na farko akwai abin da ake kira khatarat. Idan mutane suna sha'awar saƙo suka fara jin daɗin saƙo. Na biyu alfi'il, hammu kenan, kana harama son ka aikata saƙon sai kuma ka aikata. To duk anan Allah ba zai halakar da mutane don sun yi saƙo ko sun aikata saƙo ba. Sai an je mataki na uku shine takarar, sai a yi ta maimaita saƙon, a yi ta maimaitawa, daga nan sai ta'awid, sai ya zama jiki. To idan saƙo ya zama jiki, ya zama al'ada, ya zama an maida shi daidai, hamma ana ga wanda zai zo ya magana a kai ana ga ya aikata laifi, to a lokacin ne Allah ya aiko annabi aka kibinsa, sai Allah ya halakar da mutane. Waɗanda Allah ya ba mu labari ya halakar a cikin Al-Qur'ani ɓangarori ne daban-daban har goma sha huɗu. Na farko akwai ƙaumu Nuhin. Da me aka halakar da mutane annabi Nuhu? Da ruwa. Akwai Adawa. Da me aka halakar da su? Da iska. Akwai Samudawa. Da me aka halakar da su? Da tsawa. Akwai ƙaumu Lutin. Da me aka halakar da su? Da jifa da duwatsu yadda aka ma waɗannan. Akwai ƙaumu Sha'aibin. Me aka halakar da su? Yawmuz Zilla. Su ne aka yi musu wannan wuta ce ta zo, sai inuwa ta zo garin. Duk suka taru ƙarƙashin inuwa sai ta juye ta koma wuta, sai ta ƙone su. Akwai Fir'aunu wa ƙaumuhu. Ya aka halakar da su? Da ruwa. Fir'aunu ya sha ruwa. Akwai Ƙarunu. Me aka yi masa? Ƙasa. Akwai al-mukhalifuna fi dukhuli ila al-qaryati. Su ne aka yi musu? Su ne aka shafe su ko masakha aka yi musu al-mashu. Man la'anahu Allahu wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada al-tagut. Akwai ashabu sabati fa kunu qiradatan khasiina. akwai ashabur rassi. Ashabur rassi su an ce annabin su suka kama suka sa a rijiya suka binne shi a ciki, so da haka shine su kuma Allah su ma aiko musu da tsawa ta halaka su baki daya. Akwai ashabul qaryati, su waye ashabul qaryati? Ina ka bar isus izja ahal mursalun yasin ko, to su ma Allah ya faɗi sai hatan wahidatan akai musu tsawa ce. Akwai qawmu tubba, su ma an faɗi an halakar da su. Akwai ashabul fili, su ne na 14. Wannan su ne waɗanda Allah ya ba mu labari a cikin Alkur'ani ya halakar da su halakusti isalin, an tumɓuke su baki ɗaya. Akwai hanyoyin da Allah yake halakarwa, hanyoyi goma ne wanda ya gaya mana Alkur'ani. Akwai garaku, akwai rihu, akwai saihatu, akwai rajafatu, akwai sa'iqatu, akwai qalbud diyari, akwai hijara, akwai dhulla, akwai kuma khasfu, akwai masku. Su ne hanyoyin halakarwar. Wasu da ruwa, wasu da iska, wasu da tsawa, wasu da girgiza, wasu da kwarankwatsa, wasu a juye gidansu, wasu a yi musu ruwan duwatsu, wasu a turo musu inuwa, wasu a yi kasfinsu, wato gaba ɗaya ƙasa ta kama su, wasu kuma a yi maskinsu su koma birrai, su koma aladu. Su ne hanyoyin da Allah ta'ala ya bi ya halakar da su. To abin da ke jawo a halakar da mutane gabaki ɗaya, malamai sun ce abubuwa ne guda tara. Na farko akwai shirka, akwai zulmu, akwai ijramu, akwai zunubu, akwai kufuru, waɗanda an tafaɗe su. Akwai al-istikbaru, akwai takazibu, akwai al-istihza'u bir rusuli, akwai iza'ur rusuli, akwai kufranun ni'am, akwai intihaku hurmatillah, akwai amal qaumi lutin, akwai naqasul mizan wal mikyal. Waɗannan su ne labaran da Allah ya bayar. Wasu sun yi shirka, sun yi zalunci, sun yi manya-manyan zunubai, sun yi girman kai, sun ƙaryata, sun yi izgili da manzanni, sun cutar da manzannin, sun bucce ni'imar Allah, sun keta alfarmar addinin Allah, sun aikata luwa'i, sun ƙi cika sikeli da mizani. Saboda kun ga waɗannan sun shigo layin waɗannan tawaga 14 da Allah ya tumɓuke su daga ban ƙasa saboda sako. Allah ya tsare mu. Na'am.
بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
Wannan ita ce sura ta 106, tana da ayoyi kwaya 4 rak. An kira ta suratu Quraysh. Quraysh, Quraishawa. Me yasa ake kiran Quraishawa Quraysh? An ce dukkan wanda suka fito daga zuriyar Nadar bin Kinana, to su ne Quraishawa. Na biyu, suka ce wanda ya fito daga kabilan Fihr bin Malik bin Nadar, to shine ba Quraishi. Duk wanda bai fito daga nan ba Quraishi bane. To me yasa ake kiran su Quraish? Ita kalman Quraish daga me aka samo ta? Wasu suka ce daga kirshi. Kirshi, an ce kirshi mai kenan kwabo da sallalla, saboda ƴan kasuwa ne kullum ana jin karan sallalla a hannunsu. Yasa aka kira su Quraish, wato masu kudi kenan. Wasu suka ce daga kirshu. Menene kirshu kuma? Na biyu, akwai wani kifi a cikin ruwa, ana kiransa ko shark ne? Kirshu, shark ko? Wannan kifin shine hatsarin da ya fi komai a cikin ruwa. To Qurayshawa ba karamin hatsari bane in ka taba su a filin daga ko a filin yaki. Shi yasa ake kamanta su da wancan kifi, ake kiran su Quraysh. Ma'ana ta biyu kenan. Wasu suka ce minat taqarrush. At-taqarrush shine birnantaka, wato wayayyu ne, su ƴan birni ne. Shi yasa ake kiransu Quraysh. Minat taqarrush, wato su ƴan birni ne. Ko kuma an ce Quraysh yaqtarishu ay yaktasibu, wanda yake yin sana'a, yake aikin yi, to ana kiransa Quraysh. To da haka waɗannan su ne ma'anoni. Ana cewa Quraysh hiya allati taskunu al-bihara biha summiyat Quraysh Quraysha تأكل الغصة والسمينة ولا تترك فيه لذلجناحين ريشا. ذاك كيرانت قريش. وكما يكي تشوى قوم سمو قريشا بكتراش wa huwa ququr rimahi ba'dha irin karan nan kakakakakan dutse abin nan karfe da karfe yana haduwa karar da suke yi din nan shi ma na kiran sa iktirash da haka ma'anoni kusan biyar kenan da yasa ake kiran su quraish to sai Allah ta'ala ce li ila fi quraish wannan lamun din an yi maganganu uku akan ta wani ce li din li ila fi to li din kadai an yi magana uku akan ta wasu ce lamun din nan lamun ta'ajjub ce ai ta'ajjabu li quraish ku yi mamaki ga quraishawa li ila fi quraish ku yi mamaki da saban quraishawa me suka saba da shi ila fihim rihlatash shita'i was-sayf saboda duk sun saba da yin madugu karkashin tafiya kasuwanci suna kulla wato tawaga ta yan kasuwa me ake kiran tawaga yan kasuwa in yan kasuwa suka hadu za su tafiya ya sunan su ayaru ko ayari ba ayaru ba ayari akwai banci tsakanin ayari da ayari ko ayarin yan kasuwa jagoran su shi ake kira me madugu madugun ayari uban tafiya kenan to in za a yi tafiya haka ake yi sai a yi dandazo a tafi karkashin shugabanci daya saboda da akwai yan fashi akwai hatsari dole sai ka shiga wannan tawagar akwai tawaga iri uku ce akwai masu makamai saboda gadi akwai masu hidima daura doki da kwance sirdi da dorawa da bada abinci akwai kuma su masu tsabar kudin su ne masu kudin da su kuma da kuma kadarar da ake dauke da ita akan raguma to su raguman da suke da kadara a tsakiya ake sasu saboda wani zaka ga gwal ne wani zaka ga haja ce ta kayayyakin siyarwa su fatu ne su manda su gishiri su abin nan kanwa da sauran abubuwa da ba a samu a yankin shi ake dauka a kai sannan kuma a siyo a kawo to suna yin wannan tafiya ne zuwa Sham da kuma Yaman kun ga Yaman a cikin jaziratul Arab take Sham kuma a waje take shi yasa kasashen Laraba yanzu a duniya gaba ɗaya guda 20 ne da biyu amma wanda suke cikin jaziratul Arab kwaya bakwai ne wasu suna Afirka shi yasa ake kiran su Larabawan Afirka irin su Sudan irin su Libya irin su Egypt irin su Misra irin su Murtaniya irin su Algeria irin su Morocco irin su Djibouti irin su Cyprus wato Cyprus wannan tsibirin Cyprus sune su guda tara ne sune kasashen Larabawa na Afirka sannan akwai na can gaban Afirka irin sune su Jordan da Iraki da Lebanon da Palestine da kuma Syria su kuma su biyar a can in ka hada su ne za su baka 22 sune kasashen Larabawa a duniya kuma Larabawa an ce sun kai miliyan 500 gaba ɗayan su sun kai miliyan 500 haka kenan Larabawa ba su da yawa a duniya cikin wajen biliyan 8 su miliyan 500 ne kuma an ce kusan miliyan 50 ba kasashen Larabawa suke rayuwa ba suna kasashen da suke makotaka da su irin su Iran irin su Turkiya ita ce kasashen nan biyu sun fi ko ina yawan Larabawa a duniya kasar da ba Larabawa ba kuma Larabawa suka cika ta waɗannan biyanci Iran da Turkiya da an ce anan kadai akwai Larabawa sada miliyan 15 a wannan tsakanin ragowan kuma suna Turai suna harkar kasuwancin su da harkar ilimi da sauransu saboda haka har yanzu su ƴan kasuwa ne to sai Allah yake tuna musu shi yasa aka ce lamun ta'ajjub ce wasu kace kuma lamun sila ce faja'alahum ka'asfin ma'kulin li'ilafi quraish sai ka sadar kenan faja'alahum ya sanya masu rushe ka'aba sun dawo ka'asfin ma'kul kamar karmamin da aka cinye aka tattake sai aka ce li'ilafi quraish Allah ya yi haka ne saboda saban quraishawa da tafiya kada a hana su wannan tafiye-tafiye sai zama mausul ne da sila wasu kuma suka ce a wannan lamun din ba ta da alaka da baya tana da alaka ne da gaba in an tashi fassara sai an ce falyabudu rabb hazal bait su bauta wa mai wannan daki allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin li'ilafi quraish ilafihim rihlat ash-shita'i su bauta wa mai wannan daki Allah kenan wanda ya ciyar da su daga yunwa ya amintar da su daga tsoro tunda ba su da tsoro ba su da yunwa to me ya rage su bauta wa Allah kuma ga tafiya da suke yi Allah ya musu ni'ima suna tafiya zuwa kasar Yaman da kasar Sham domin yin kasuwanci a lokacin dari da kuma lokacin bazara to su gode wa Allah da ya musu wannan shine li'ilafi quraish ilafihim rihlatash shita'i was-sayf, saban su da tafiyar su da suke yi lokacin hunturu da kuma wato lokacin dari, ko kace dari ko kace hunturu ko sanyi ko jaura, jaura a cikin sanyin take zuwa ko was-sayf da lokacin bazara, ana cewa lokacin bazara, ana cewa lokacin zafi, sai me kuma ku Hausa ta kare ko fal ya'budu rabb hadha al-bait, subautawa Allah ta'ala mahallicin wannan daki, dangana halittar dakin zuwa ga Allah, wannan tashrif ne, girmamawa ne, shi yasa ake kiransa baitullah. Ai ko wannan daki na duniya na Allah ne, amma wannan idafa ce lit tashrif, an girmama dakin ne, an darashta shi. Mun ce wannan dakin ya sha gwagwarmaya, malamai sun ce an gina shi sau goma a tarihi. Gini na farko mala'iku suka yi, gini na biyu annabi Adam ya yi, gini na uku annabi Nuhu ya yi da ƴaƴansa bayan ruwan dufana, gini na hudu annabi Ibrahim ya yi da ɗansa annabi Isma'il. Duk da Malam Ibn Kathir diyana neman ya rushe waɗancan ruwayoyi da suka zo a cikin tafan tarihi a cikin Al-Bidaya, wannan haya ɗinsa cewa a'a, daga kan annabi Ibrahim aka fara gini. Suka ce to ya ce Allah ya ce wa iz yarfau ibrahimul qawaida, daga qawaidin ne, dama akwai su, yasa ba a ce ya sa harshashin ba, aka ce ya gina akan harshashi, ya nuna akwai harshashin kenan din asali, amma shi ya tsaya akan wannan wanda shi ma yana da nasa hujjojin. To wannan shine na hudu. Sai amalika bayan jurhum, su suka fara zama a Makka bayan annabi Isma'il, da suka yaki amalika suka kore su, to an rushe Ka'aba, sai aka sake gina ta, shine gini na biyar. Gini na shida, lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da shekara 36, aka yi gobara, gobara sai ta shafi Ka'aba, sai ginin yayi rauni, sai aka zo aka yi mitin cewa za a sake gina Ka'aba, domin katangunta wuta ta dake su sosai sun yi rauni, da aka a rushe a sake gini. To a wajen mitin sai wani ya ce kai ku kiyaye kanku, shekara 36 baya Abraha ya zo zai rushe ɗakin nan, Allah ta'ala ya dammara shi, kada mu ma mu zo rushewa irin wannan ta faru a kanmu. Sai Al-Walid ibn al-Mughira ya ce ai mu ba barna zami ba, mu gyara zami, shi ko ya zo da niyyar barna da wulakanci, in kuna jin tsoro ku bar ni, ni gobe zan dau diga in tinkari Ka'aba, zan je in rushe, kaf kowa ya fito daga gidansa, in kun ji shiru to Allah ya halaka ni kenan, bai yadda da mu masu gyara bane. In ba kuka ga na fara saran Ka'aba hannawuni ba, ba ku ga wani tsuntsu da yazo ya jefe ni ba, to shikenan Allah ya yadda mu ba masu barna bane. Da aka yi dau diga ya doshi Ka'aba shi kadai, kowa ya koma gida ana lekensa ta taga, yaje yana tafiya yana cewa Allah fa ni mai gyara ne, Allah ni fa gyara zan yi. Yaje bismillah fara saran Ka'aba, yawuni yana saran Ka'aba ba a ji komai ba, gobe kawai sai jama'a suka debo kayan aiki, aka zo aka rushe ta gaba daya. Da aka rushe ta, sai aka ce to ai mitin a tara kudi. To wajen tara kudin ne aka ce kaf kowa ya kawo kudin da ya san na kwace ne, ko na riba ne, ko na sata ne, ko na giya ne, ko na zina ne, halal ake nema tsantsa, domin bai kamata a ce haram ya shiga cikin ginin Ka'aba ba. To da aka yi gidauniya na sabunta ginin Ka'aba, sai kudin ba su isa ba, saboda an ce halal. Kuma yanzu ne za ka yi wani aiki ka ce lalle sai halal, in ba za ka ci ba aikin ba zai yi ba, kawai kowa ya kawo ya isi gifari, kowa ya kawo ya isi gifari. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƴan kasuwa ku dinga sadaka kuna zakka, domin kasuwancin ku cakuɗe yake da ƙarya da rantsuwar ƙarya da ha'inci da wayo, a dinga sadaka sai ta goge wancan kurakuran da ake, innal hasanati yuzhibuna sayyi'at. To da aka zo gini sai ya zama kuɗi bai isa ba, don haka ba iya gina ta gaba ɗaya ba, sai aka bar wannan haɗin a waje. Duk wanda ya je Makka ko ya gani a hoto zai ga bayan Ka'aba akwai kuma wani gini haka a jikinta, wata katanga haka. To wannan gurin ma cikin Ka'aba ne, asalinsa shi ma cikin Ka'aba ne, kamata ya Ka'aba ta zo hannan, amma Quraishu nafaka su ce ta kare, kamar da yazo hadisin Bukhari, sai suka gina iyanan suka bar nan a waje. Shi yasa in ka tashi dawafi duk fuka hawo sun yi ittifaki, in ka tashi sai ka zagaye duka biyun, idan ka biyo ta cikin ɗayan to abin nan dinka dawafin ka bai ba sai ka sake shi sai ka hada wannan biyin da ginanniyar da wannan budaddiyar sai ka hada su biyin ka zagaya sannan dawafin ka yi to shi yasa Allah ya ce falyabudu rabb hadzal bait to gini na bakwai shine wanda aka yi a lokacin Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi ko kafin sa kai lokacin Abdullahi bin Zubair shi ya ga wannan hadisi na Nana Aisha wanda a lokacin fatahu makka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in banda quraishawa sababbin shiga musulunci ne da na sa an rushe ka'aba an gina ta hada da wannan kuma an mata kofa biyu kuma an saukar da kofar kasa yadda kowa zai shiga ya fita yace amma yanzu da an yi wannan wani sai kasa ganewa yace to dama duk musuluncin dan a rushe ka'aba ake yin sa sai a samu fitina sai annabi ya hakura to da Abdullahi ibn Zubair ya ji wannan hadisi daga Nana Aisha a lokacin da ya karbi Makka da Madina suna karkashin ikon sa kawai sai sa aka rushe ka'abar kawai aka zo aka yi wannan ginin aka shigar da wannan ciki aka yi ta yadda Nana Aisha ta siffanta to bayan Abdul Malik ibn Marwan ya turo Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi ya zo ya kashe Abdullahi ibn Zubair har ya yanke kansa ya sa a cikin buhu aka sa mai gishiri aka bai aka ce a kai shi can wajen shugaban kasa a ce gashi an filla kan makiyinsa ga wasa kuma aka daga ta sama aka aka rataye ta sai da ta kusan shekara uku a rataye bayan an kai wa babarsa Asma'u ya sayyidina Abubakar to wannan abubuwa ne da yawa suka faru to sai suka sake rushe ka'abar har lokacin Imam Malik yake gaya mashi wannan cewa wannan abin da kuka rushe ai da kun bar shi yadda yake dan ya so shi ma ya zo da aka rushe abin nan da aka rushe wannan shine na shida na bakwai ko na bakwai to da aka zo shi ma sai suka sake rushewa Hajjaj ibn Yusuf ya aika mata wasiƙa cewa in muka abaka aba a yadda Abdullahi ibn Zubair ya gina ta ba za a ci gaba da tura da sunan sa a musulunci dan aka mu rushe ta mu maida ita yadda take da sai aika mata wasiƙa ya amince da haka sai kawai sa magina suka rushe ta aka sake fidda wannan waje din aka bar na cikin to lokacin da Abbasiya suka zo shi ma sarkin lokacin sai ya aika Imam Malik cewa shi ma yana so ya rushe Ka'aba shi ma ya sake nasa ginin Imam Malik yace ina hada ka da girman Allah ka kuma da Ka'aba abun wasa ko da mai mulki yazo ce sai ya rushe ta yayi tasa kamar da yanzu ƴan siyasa suke duk wanda tenuwa ta zo sai ya kirkiri wani abu ya rushe na baya wani shi ma yazo ya rushe na yace to kar ku mai da Ka'aba ta zama abun wasa a hannun masu mulki dan Allah sai haibarta da kwarjinin dakin ya fita daga zuciyar mutane ka bar wannan to shi yasa sai ya bashi shi bai sake ba to sai da lokacin daula ta zo ta Usmaniya su ne suka yi gini na tara su sai suka rushe ta suka canza mata gini da yake su Turkawa ne ƙwararru ne a wajen gini zaka ga duk irin gini irin wannan hasume da kake gani na masallaci duk irin hadara su ce wannan dakin da ake yi wanda me kuke kiran sa wannan ba hasume ba wannan dan dakin da ake na ciki a'a kubba ba ana cewa ko da kubba ba wannan dan dakin haka wanda yayi doro shine kubba ko kubba yawa kubba to su suka fara kawo kubba a cikin gaba ɗayan musulunci da tauraro da wata dama tutar su ce duk inda Usmaniya ta yi daula to akan masallaci tana sa tauraro da wata kuma har yanzu ka duba jikin tutar su tauraro ne da wata da nan ne alama a musulunci ake sa tauraro ake sa wata da kuma nan kuma ake wannan koriyar kubba din in kalku da haka suka wa masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam muke cewa koriyar kubba to ginin Turkawa ne haka Ka'aba ma an kakula abinda ya kewaye ta akwai wannan kubba din da suke da yawa wanda yanzu fadadawa ta sa ana ta rushe waɗannan guraren to saboda haka su suka fara kawo wannan ci gaban to sai suka yi wannan ginin tun daga nan ba a sake taba Ka'aba ba sai lokacin sarki Fahad duk da kafin sa Khalid wanda sarki Fahad ya gada yayi kokarin bayan Faisal kun san an yi Khalid bayan Khalid ne kuma akai Fahad bayan Fahad akai Abdullah da sauransu to lokacin Fahad sai ya sa makansa suna Khadimul Haramain amma shi ba rushewa ya renovation ne wato wani ginin aka tayar a jikin wancan wannan ginin da ake gani yanzu shi yayi wannan ginin sai ya zama ya rufe wancan wannan din kuma sai aka yi shi mai kwarin gaske bulletproof ne ko ka harbi Ka'aba yanzu bullet din ba zai huda ta ba gini aka yi mai karfin gaske to shine abinda gini na goma na karshe to kun ga wannan daki dama annabi ibrahim lokaci yake cewa wa azumkin nasu bil hajji ya atuka rijalan wa ala kulli damir ya atina min kulli fajjin amir li yashhadu manafi'a lahum to da haka shine Allah ta'ala yace falyabudu rabb hadha al bayt allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin to al ju'u wal khawf sune babban musifu a cikin al'umma shi yasa Allah ya hada su idan akwai yunwa to ba zaman lafiya haka idan akwai tsoro to ba zaman lafiya kun ga yunwa a ciki take shi yasa aka cewa annabi adam inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha la taju'a fiha wa la ta'ra alju'u wal 'uryu idan yunwar waje da yunwar ciki ba ka da riga kuma ciki ba abinci sannan kana jin kishirwa kuma rana na dukanka kenan idan tsiraici ya hadu da rashin abinci ya fi tsanani kamar yadda in kishirwa ta hadu da rana ta fi tsanani shi yasa Allah ya hada su kun ga ai ba a hada kishirwa da yunwa ba kuma waɗannan abubuwan guda hudu su dan adam yake bukata me zai kare ka daga yunwa abinci me zai kare ka daga kishirwa ruwa me zai kare ka daga rana gida me zai kare ka daga tsiraici tufafi waɗannan su ne technology farko da Allah ya fara haska wa dan adam yadda zai noma yadda zai kiwo yadda zai gina gida yadda zai dinka tufafi yadda zai kuma samar da ruwa ta hanyar rijiya ko rafi ko dam ko abin da ya kama da haka to shi yasa muke roƙo Allah ya ba mu zaman lafiya saboda akwai tsoro in akwai rashin zaman lafiya a kowace ƙasa a kowace al'umma to ba abin da zai yi ba abin da zai yi cikin kwanciyar hankali shi zaka zaman lafiya yafi komai duk wanda kaje yana cewa ai tashin hankali to bai san amfanin zaman lafiya ba zaman lafiya yafi komai dadi shi yasa Allah ta'ala yace allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin na'am
bismillahir rahmanir rahim ara'aita allazi yukazzibu biddin فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
وانا سورة تقري دبقي انا كيران سورة الماعوني سورة بمغانا اكان تيمكو دبايا دارو منا يا رادا تيكا انسي مجربي انسي منجغرا انسي تيبر انسي قوانا سريكي انسي دندروسو انسي فتنيا انسي دقا an sai tsani an sai igiya da kugiya an sai guga kawai an aje a gida saboda mai neman aro daka da abu ya faru sai a ce aje gidan wannan a dauko kwanan sarki a dauko jiga a dauko waye komai akwai a gida na bayarwa aro wasu ma hammanyan tukwane ake da kwanan suya in sallah ta zo a bada aron kwanan suya da manyan tukwane na biki da su akushi da kwarya da sauran abubuwa na baya makota aro mutum har murna yake a zo gidansa a ara ba amfani da shi wasu malamai suka ce wannan sura tana magana akan bada irin wannan taimakon wasu suka ce a shi wannan ai shi aro kai amfani da shi ne ka dawo da abin shi kuma ma'un a baka ka tafi wanda aka ce mako na a karkata a shiga nan da mako a shiga hagu a ɗebo kuɗi a ba mutum shi ma ya shiga karkashin wannan wanda zamu ji an yi tana da ayoyi bakwai an yi maganganu guda uku dangane ga wannan sura a ina aka saukar da ita jumhurin malamai sun ce a maka aka saukar da ita kuma kusan kaulin su yafi karfi sannan kuma an samu malam Qatada ya rawaito cewa an saukar da ita ne a Madina to sai aka samu wani babban malami ana kiransa Hibatullahi al-Mufassir sai ya ce wannan sura rabinta a maka ne rabinta a Madina farkonta a maka ta sauka karshenta a madina ta sauka domin sun fahimci kamar sura farkonta tana magana ne akan sufofin kafirai karshenta kuma yana magana akan sufofin munafikai daga suka ce farkon ta ya sauka akan Asi dan Wa'ilu wanda shi kafiri ne a Makka karshenta kuma ya sauka akan Abdullahi bin Ubay bin Salul wanda shi ko munafiki ne a Madina yake to haka suka kasa abun to amma Allah subhanahu wataala bayan basmala yace ara'aita allazi yukazzibu bid-din al-imam as-Suyuti wanda wani malami yake cewa a zamanin sa ba a taba samun ba a yi wanda ya san harshen larabci kamar sa ba a duk fadin duniya Allah ba wanda ya fi shi sanin larabci a zamanin sa in ma akwai shi to shi ba a san shi ba wancan din tunda ba a san shi ba to an huta sai ai magana akan wanda aka sani kamar yadda yake haka al-imam as-Shafi'i shi ma a zamanin sa an masa taken da cewa ba wanda ya fi sanin harshen larabci duk fadin duniya a iya abin da aka sani in ma akwai wanda ya fi shi to shi ba a san shi ba dan haka tunda ba a san shi ba ba shi da amfani kenan tunda ba a ga abin da ya bashi to yana cewa duk inda kaga ara'aita cin alqur'ani ka fassara shi da akhbirni ka bani labari ce wannan shine abin da larabawa suke amfani da ra'aita ara'aita tun kafin wato zuwan addinin musulunci dan haka zaka ce ara'aita kana ganin ba sai daka ce akhbirni ka bani labarin allazi yukazzibu bid-din wanda yake ƙaryata addini in an ce addini alqur'ani ma'ana bi kawai yake dauka ko addinu da ma'ana amalu aikata addinin ko addinu bi ma'anar jaza sakamako kama ta dinu tudanu ai kama ta amalu tujza kamar yadda kai aiki ake maka sakamako wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idzin lillah maliki yawmuddin to da haka baka wanda yake ƙaryata addini ba bai dada addinin ba gaba daya ko kuma yake ƙaryata sakamako da tashi ranar alkiyama domin addini abu goma sha biyu ne a ƙarƙashin sa kamar da yazo hadisin jibril innahu jibril ataakum yuallimakum dinakum me an faɗi rukunan musulunci biyar rukunan imani shida rukunin ihsani daya al-islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zaka wa tasuma ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila kaga biyar wal imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi kaji shida ya zama sha daya wal ihsanu an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kaga rukuni 12 sai ce jibril ya zo ya sanar da ku addinin kaga waɗannan duka 12 an kira su addini to mutum ya ƙaryata ɗaya daga ciki sai a ce ya ƙaryata addini wannan shi ake kira ma'lumun min addini bid-darura abinda ya zama tilas in kana musulunci ka yarda da su ba a karbar sauki akan su to sannan in ka mutu man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka shi ma addini ne tashin ka ma addini ne don haka ɗayan biyu ko ya ƙaryata duka biyun ko ya ƙaryata ɗaya to kuma ƙaryata ɗaya lazumin ƙaryata ɗayan ne to sai Allah ya ce fa zalika allazi yad'ul yatim shine wanda yake tankaɗe maraya in an ce tankaɗa ka zo kirjin mutum ka sa ƙarfin ka kam bangaza ba muke cewa mu da Hausa dan tankaɗa akwai sauki ya bangaje shi da ya tankaɗe shi wanne kuka yi mutuka a'a a garinku ka kula da kyau in aka ce ta ina ake tankaɗa taƙeya bangaza fa ya bangaje shi aka ce wane ya bangaje shi mafi yawan bangaza da nan ake yi tankaɗa kuma za a iya maka ta gaba ko ta baya ya tankaɗa shi ya ci da baki ko ya tankaɗa shi ya ci da ƙeya to shine ma'anan to wannan shine asalin kalman ya duk yawma yud'una ila nari jahannama da Allah ce ranar da ake tankaɗa su ake bangaza su zuwa ga wutar jahannama bangazawa to shi wannan abin da ya shine ya samu maraya ga kudin sababan sa ya mutu ya ban masa da yazo sai ya tankaɗe shi tankaɗewa ma'ana ce ba wai sai ka sanu ka tankaɗe shi ba a kudin ka zare ka cinye innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira da haka ya cinye dukiyar maraya to wannan bai imani da siffa ce ko lazumi ne wanin kuma ya yi imani da ranar lahira kuma yana cin dukiyar maraya wanin kuma bai imani da ranar lahira ba amma yana kyautata maraya malamai suka ce akwai siffar da asali ta kafiri ce amma sai ga musulmi da ita wani kuma siffanta masu imani ce sai kaga kafiri da ita yanzu bilgiyar da muka yi magana jiya ya bada biliyoyin dala a taimakawa masu rauni a duniya wannan irin aikin sayyidina Abubakar amma kaga sai da bilgiyar din yayi aka samu wani dan sarauta yace shi ma bilge ya zuga shi duk ayoyin da ake ja busu zubo shi ba sai da bilge tukunna yaga yayi abu sannan ya burge shi bilge ya burge shi to shine yace shi ma ya tsakuro dala biliyan 32 ya bayar sadaka fi sabilillahi a ba masu rauni jiya nawa kuka ce in kuka yi kwambata dinsa zuwa naira duk dala biliyan 1 yana nufin biliyan 220 shine dala biliyan 1 sau 32 muka ce ku buga shi akan mu miliyan 170 inda za a raba mana wannan kudin kowa nawa zai samu wala yahudd ala ta'amil miskin kuma baya kwadaitarwa ko kansa ko waninsa bisa ciyar da talaka ciyar da talaka fawailun Allah ya ce to bane ya tabbata lil musallin me kuka ce fassaran bane da fulatin wahala a ku bari fulani ku duk kun manta fa fulanci ne ya nace dai shine nace to me fassara sa da Hausa wahala ko Allah raba mu da wahala zaka wahala ta tabbata lil musallin allazina hum an salatihim sahu ga masu sallan da suke shagala gabarin sallar su ba shagala a cikin sallah ba domin sahau fi salati wannan da sauki sahau anis salati idan da fi ne to dama akwai kitabul qabli da ba'di akwai qabli da ba'di wannan ba matsala qabli da ba'di za ta gyara maka wannan yasa ake cewa malam ya san qabli ya san ba'di abinda ke kawo qabli da ba'di abu uku ne na farko az-ziyadatu na biyu an-niqsan na uku ash-shak duk inda kaga an yi qabli ko an yi ba'di dalili uku ne to amma wannan an salatihim sahud ko dai sun daina sallar baki daya ko kuma ba sa yin ta akan lokaci ko kuma su yi wata su bar wata kamar yadda wani ya ce mun wai zai kwanta sai ya hada sallolin hudu yayi dai asuba to amma wai sana'a sa baya tsayawa in dare sai ya zo sai ya azhar ya al'asr magriba isha ya shafi ya wutri ya kwanta miji ta ba kai ba kai da Allah ya ce ka tsaya da azhar ka tsaya da al'asr wani irin sana'a ce ba za ka tsaya kai sallah ba to wannan sune Allah ya ce allazina hum an salatihim sahun sai ya ce allazina hum yura'una wanda suke riya Allah tsare mu daga riya duk aikin da ake dan a samu lada ka yi shi dan ka samu duniya duk aikin da ake dan a fuskanci Allah ka yi shi dan bukatar duniya bukatar duniya ko bata wuce ko kudi ko girma ko matsayi ko girmama ko sune dai fa kai abun banza da wafi wa yamna'una al-ma'un kuma suna hana taimako suna hana aro suna hana rance suna hana bada gudunmawa an ce ma'un wai koda ibratu ko da allura aka zo nema gidanka ka hana to wani malami ya ce wannan ne da ma'u da ruwa da naru a ce za mu dan kunni wuta kun san da saboda tsaba talauci ba a da ashana sai dai a ba yaro itace ko kara a ce je ka kano mana wuta a gidan wani wal fa'asu da gatari shi ma duk wa yamna'una al-ma'una ne sannan na biyu wato zakka idan mutum ya ibada zakka sai a ce wa yamna'una al-ma'una na uku at'a'atu in mutum ya ki biyayya ga Allah sai a ce wa yamna'una al-ma'un na hudu almalu in aka tambaye ka kudi ka bayar sadaka kana da shi kaki sai a ce wa yamna'una al-ma'un na biyar almaruf duk abin arziki abin kirki in ka hana sai a ce wa yamna'una al-ma'un wani ma yace ruwa a zo kawai da guga a ce a shiga gidanka akwai famfo ko akwai rijiya ko akwai burtsatse ƴaƴan makwata su zo diba ruwa ka hana su ko kuma a gonarka akwai dan gulbi haka ka gama ba dabbobinka wani ya zo da dabbobinsa ka hana shi ko kai ka ba wa tsiranka ya zo ya nema ka ba tsiransa ka hana shi to wa yamna'una al-ma'una jikka shi da haka akwai ƴan ƙarshen ara'aita akwai ƴan farko ara'aita akwai ƴan tsakiyar ara'aita sai ka zaɓi inda za ka shiga in ba ka son shiga farkon ara'aita ya fi hatsari tsakiya farkon ara'aita shine ƙaryata Allah da addini tsakiya ara'aita rashin ba da taimako ga marayu da cin haƙƙinsu da rashin taimaka a talaka ƙarshen ara'aita kuma rashin kula da sallah da riya da rashin ba da taimako to Allah raba mu da duk wannan da ƙaryata addini da tura talaka da rashin ciyar da maraya da kuma ture talaka da kan ture ƙaryata addini kin cin dukiyar maraya rashin ciyar da talaka rashin kula da sallah akan lokaci, riya da rashin bada taimako. Waɗannan su ne halaye munana guda biyar ko shida da wannan sura ta yi magana akai. Allah ya tsare mu ya kiyaye mu. To nan za mu tsaya, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, inda muka yi kurakurai kuma Allah ya yafe mana. A yau tafsirin namu, kafin mu amsa tambayoyi, mun yi babban bako a tsohon giran jikaji kuma murshid na jama'atu Nasarar Islam reshen jihar Gombe, alkadi giran jikaji Baba Usman, shi ne ya halarci wajen tafsirin namu. Muna masa barka da zuwa, muna masa fatan alheri. Allah ya tabbatar mana da alheri da mu da shi da ƙasarmu da al'ummarmu baki ɗaya. Kuma wannan goma na ƙarshe da aka shiga inda ake dacewa da Lailatul Qadr, wanda daga yau za a fara lissafi, muna fata yau din shine ma daren Lailatul Qadr. Allah kuma ya sa mun yi wannan karatu a sa'a, kuma addu'o'in da zamu yi Allah ya sa karɓaɓu ne. Wanda ya ce assalamu alaikum, malam menene matsayin matar da ta sanya gaba tsakanin mijinta, gaba tsakanin mijinta da mahaifiyarsa, har zai kai shekara ɗaya bai je ya gaida mahaifiyar tasa ba? Wannan mata hatsari ce fa. Ke da zaki gyara tsakaninsa da mahaifiyarsa, sai ki haɗa gaba tsakaninsa da mahaifiyarsa, har ki raba shi da mahaifiyarsa ya shekara guda bai je ya gaishe ta ba. Wannan da Allah an san wai sa a nemo mana shi, ya kamata mu zauna da shi a yi masa wa'azi. Ha, amma za mu amsa wannan saboda masu hali irin wannan bai kamata ba. Uwa ɗaya ce tak, mace ku har huɗu ana yi, fiye da huɗu ma an kasa ki wata sai ka auro ta, amma uwa ɗaya ce. Kuma uwa ita ce wacce ta ɗau cikin mutum, ita ce ta yi yunƙuri da naƙudar haihuwa, ita ce aka sha mata nono, aka yi mata kashi, aka yi mata amai, aka yi mata tumbuɗi, aka yi mata kuka. Ita ce wacce Annabi ya ce ummuka ummuka ummuka, ita ce wacce aljanna sai ta ɗo, aka ɗora ƙafata akan aljannarka, ba za ka wuce ba sai ta yarda. Ita ce wacce aka ce in ta tsufa ba kai mata abin da za ta yi maka addu'a ka shiga aljanna ba, in Allah ya kai ka wuce ya kai ka can ƙasa. Ita ce wacce ta yi wa Juraiju waliyin Allah addu'a saboda ta kira shi yana sallah bai amsa ba, sai da ya ci uban duka akan karuwa, kuma bai taɓa ganin karuwa ba, amma sai da aka yi mata dukan tsiya saboda uwarsa ta ce Allah haɗa shi da sharrin karuwai. Uwa ce ta yi masa wannan bakin. Kan mutum ya kuskura ya saba wa uwarsa ko ya ci mutuncinta, ko wallahi ba zai gaba da duniya lafiya ba. Sabo biyu tun a duniya Allah yake aikowa mai shi da sakamako: zaluncin jama'a da shiga haƙƙin iyaye. Wannan ba sai an je lahira ba, tun a duniya Allah zai wulakanta ka. Ko kai ma ya baka ɗa kan gararre ya dinga wuji-wuji da kai, ko kuma ka ga duniya ma ta isa wa'azi. So da haka mu daina wasa da iyaye, mu daina wasa da uwa. Duk matar da za ta raba ka da uwarka, to ba mai ƙaunarka ba ce. Wace ma za ta yi muku sulhu ne, kai ma ka yi mata sulhu da babanka, ita ma ta yi maka sulhu da babanka, ta yi maka sulhu da iyayenta da iyayenka, duk kuma da su iyayenku. Ku riƙe su da mutunci, kana ganin mutuncin babanta da babanta, tana ganin mutuncin babanka da babanka. Wannan ita ce matar kirki. Amma matar da za ta zuga ka cewa ka nisanci babanka, kowace iri ce ka babanta ka, don uwa ba zaɓa kai ba, ba kasa aka yi a tire aka ce zaɓo wacce za ta haife ka ba, kowace iri ce, haka Allah ya ce ka bita. In mutuƙar ba saɓo ta ce kai ba, komai kai mata. Saboda haka mu kiyaye wannan don gamawa da duniya lafiya. Malam, mutum ne musulmi ya samu rashin lafiya, sai wata ƙungiya ta kristoci ta taimaka masa da magani ya warke, to ni menene matsayinsa? Sai ya musu godiya, sai ya rubuta takarda ta godiya: a matsayina na musulmi, ina yi ma wannan ƙungiya ta kristoci godiya da suka taimaka min da magani na warke, ina godiya ƙwarai da gaske. Menene ɗaya kalma? Thank you so much. Oh, thank you very plenty. Sai kai wannan. To wannan haka ya kamata, duk wanda ya maka abin kirki musulunci ya da kai godiya. Akwai wani da matarsa ta samu rashin lafiya na haihuwa na kuda, ya zo ya nemi taimako jama'a, aka ce sai ya kawo jini da kuɗi da waye, ya zo ya nema bai samu ba. Akwai wani iba kusa da kantinsa, John sunansa, sai ya ɗauko 20,000 ya bashi, ya ce ga 20,000 ka je kai hidimar matarka. Ya je aka yi hidima ta sauka lafiya, ya zo ya wa John godiya. Ita ba an ce abu kuna yanka rago an kwana bakwai ba, ya ce muna, ya ce to ga wata 20,000 ka je ka yanka rago. To da haka da aka zo liman ya ce me za a sa, ya ce John.
liman yazo liman yazo sai hudu ba zai sa yaro suna aka ce wani suna za a sa ya ce John liman ya ce John kuma ya to ba ni ne uban ba ya ce kai ne uban ya ce to sa John ya ce John shi ya bani rago John shi ya taimake ni wannan ba wanda ya bani kosisi a ciki ko da aka dana sunansa John to kaga ya kamata musulmi mu dinga cewa ka ayyuwan mu kun san an taba yin haka anan wata rangan lahaji mun je gidan marayu ziyara sai muka ga an kawo indomi da taliya da ka nace daga ina haka aka ce kungiyar kristoci ne na Gombe in ba kuma da ko shekara biyu ne ko uku baya zai kai hudu ko aka ce mun su suka ka kayan abinci an ce to bari mu je wajen tafsiri kun ga da aka zo nace a muna godiya ga kristocin jihar Gombe bisa gudunmawa da suka bayar thank you so much thank you very much din dai abin kirki ai ba masa so nan da nan sai su suka yi zuciya aka ta kai kayan abinci nace am yace mutum ne yake tukin mota sai mai mashin ya buge shi ta baya ya mutu menene matsayin mai tuka motar to in kuskure yayi kaga sai ya kafara kuma ya biya diya je mun karanta diya jama'atu nasarar islam sun buga miliyan 31 da yan kai shine diyar rai sai akila dangin sa a ba su shekara uku su hadu illa an ya saddaku sai sun ce sun yafe to sun yafe sai su yi baiwa yanzu ba baiwa sai ya azumi guda 60 shikenan shine kafarar sa